is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 16 ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Amurka ita ma ta tofa albarkacin bakinta akan tashin hankalin da ya faru a Zaria. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa ta yi da Farfesa Ango Abdullahi akan lamarin na Zaria. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan ya kuke gani ya kamata jami'an tsaro su shawo kan irin abin da ya faru a Zaria ta hanyar lalama nan gaba. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Bayan haka, Baba Yakubu Makeri na nan tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama jahalan da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban ƴan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin ƙasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jini da aka kwashe shekaru uku ana yi. Nuruddin Adam wanda ya kwace mulki daga hannun shugaba François Bozize a shekarar 2013 ya ce an fitar da Jamhuriyar Legon a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin daga garin Kaga Bandoro. Jawabin da ya yi ka iya kawo tsaiko ga sakamakon zaben rabugar dama da aka yi ranar Lahadin da ta gabata domin gyara kundin tsarin mulkin ƙasar da ke da kimanin mutane miliyan 5. An sami tashe-tashen hankula a wasu yankuna lokacin zaben, inda aka nemi hukumar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kawo ɗauki domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Zaben raba gardamar dai ya zamanto share fage ne na zaben da aka shirya yi a ranar 27 ga watan Disambar nan da muke ciki. Mai magana da yawun gwamnatin rukun kwarya na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya fitar da wata sanarwa a jiya Talata da ke kira ga ƙasashen duniya da hukumar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyar da su yi duk abin da ya dace domin ganin an daƙile ƙarfin 'yan ta'adda kafin su cutar da jama'a.
Shugabannin 'yan adawa a tsakiyar Ethiopia sun bayyana cewa jami'an tsaro sun karkashe mutane sama da 40 a 'yan kwanakin nan da ake ta zanga-zangar adawa da tsarin da gwamnati ta fito da shi a ƙasar. Masu zanga-zangar sun fara boran ne a farkon watan nan don nuna kin amincewa da tsarin faɗaɗa birnin Addis Ababa da gwamnati ta sanar. Shirin da masu sharhin al'amura suka bayyana cewa zai fararraka musu ƙananan manoma. Musamman 'yan ƙabilar yankin Oromiya suna ganin haka ma a matsayin wani salon kwace masu inda suke iko da shi shekaru aru-aru. Shugaban 'yan Oromo ɗin Bekele Nega ya faɗawa muryar Amurka cewa gwamnati na neman ta murƙushe musu zanga-zangar ne kawai. Ya ce rundunar soji sun ratattaka gidajen mutane a yankin, inda su kuma wasu daga ƙabilar Oromiya ɗin suka ce sun ga wasu sojojin suna bindige fararen hula a gara. Gwamnati ta ce mutane 5 ne suka mutu, amma ba su faɗi cewa 'yan sanda guda 4 an hallaka su a jiya Talata ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Jami'an Turkiya sun ce wasu sojojin ƙasar sun jikkata sakamakon kai musu harin da aka yi a sansaninsu na arewacin Iraki, inda suke horar da sojojin Iraki ɗin a yakin da ake yi da 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS. Kafafen yada labaran yammacin duniya sun ce 'yan ƙungiyar ISIS suka cilla makamin roka ta sama akan sansanin sojan a Iraki da ke birnin Mosul, harin da jami'an suka ce an tsara shi ne daga wuraren da 'yan ISIS din suke da iko da su a kasar. Rahotanni sun nuna cewa sansanin ya kwashe sa'o'i da dama yana cin wutar da ta tashi sakamakon cilla wannan makami na roka. Daga baya sojojin Turkiya suka shawo kanta ta hanyar ratattaka makamin da aka harbo din. A farkon watan nan ne dai Turkiyan ta sanar da kai ayarorin sojojinta zuwa Iraki don yakar ƴan ta'addar ISIS ta hanyar koyar da sojojin Iraki a Mosul. Sai dai Irakin ta bayyana cewa bata amince da tawagar sojojin da aka ce za a kai din ba balle a aje mata su, saboda tana ganin cewa hakan ya taka kuma ya ci mutuncin kasancewar ta ƙasa ɗaya mai iko da kashin kanta.
A ƙarshe jiya Talata an kara a musayar ra'ayoyin maganar tsaron ƙasa tsakanin manyan 'yan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Jayayyar da aka yi a birnin Las Vegas ta Nevada an yi ta ne ƙasa da watanni biyu na karawar da za a yi a gaban tawagar garin Iowa. Karawar da ke kusa da zaben fiddan takara ɗaya tilo da zai tsaya wa jam'iyyar takarar shugabancin ƙasar ta Amurka. Wannan cacar bakan da aka yi ta fara mai da hankali ne game da maganar da ɗan takarar da ke neman gaba, wato da ke kan gaba Donald Trump ya yi game da maganar hana musulmi shiga Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da mahukuntan Najeriya ke ɗaukan matakan wanzar da zaman lafiya a yankin Zaria da sauran sassan Najeriya dangane da tashin hankalin da ya auku a Zaria tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da sojojin Najeriya. Gwamnatin Amurka ta nuna damuwarta akan wannan tashin hankalin da ya faru, tana kuma fatan cewa gwamnatin Najeriya za ta gudanar da bincike yadda ya kamata domin ɗaukan matakan da suka dace. Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Jakadan ƙasar Amurka a Najeriya, Ambassador James S. Whistles, shi ne ya bayyana wa manema labaru cewa gwamnatin Amurka tana fatan cewa wannan ziyarar bincike da General Abdulrahman Dambazo, wato ministan cikin gida na Najeriya, ya kai a yankin Zaria zai zama tushe na gudanar da bincike mai kyau, wanda suke fatar kuma suka tabbatar cewa gwamnatin Muhammadu Buhari abin da ta sa a gaba kenan domin a yi adalci a wannan lamarin. Akan haka ne na tuntuɓi wani tsohon ambasada ƙasar Turkiya, Ambassador Munir Muhammad, domin in ji ƙarin haske ko akwai tasiri ga fitar da irin wannan sanarwa a daidai wannan lokaci, inda yake cewa
wannan da tasirin shi zai tasu daga irin hulɗa da ake yi na jakadan tsakanin ƙasashen. Idan akwai hulɗa mai kyau, a za a ɗauki abin ta wani fanni, in kuma ba mai kyau ne ba za a ɗauki shi kuma ta wanda leader suke wannan. Amma duka dai abin da wannan yake nunawa, da yake a halin yanzu muna ganin kamar tsakanin wannan ƙasar da Amerika ana hulɗan abin kirki, kaman abu ne wanda ke suna so su yi magana akan abin ya shafi ƴancin ɗan adam. Kuma a wannan hali da ake ciki, duk da kyawun da kuke da shi a ƙasa, in abu ya faru wanda za ka faɗa musu gaskiya za ka faɗa musu. Kuma wacce suke tsakanin Najeriya da Amerika tana iya aikowa ba tare da ta faɗa ma kowa ba, ya zama na take ta faɗa musu da ni, ko kuma ta faɗa don ta nuna cewa an yi abu wanda yake a ganin mutane da yawa, an take haƙƙin ɗan adam, ko kuma an take haƙƙin wanda yake ba su da wani ƙarfin da za su iya kare kansu. Saboda haka tana yi magana ta faɗa don ƙasashe da waɗansu mutane su ce abin ta faɗa gaskiya ne.
Ba ka ganin kamar wannan za a iya cewa kamar katsalandan ne sabaki ne cikin al'amuran gudanarwa na wata ƙasa?
Eh, to wannan ko abubuwa da yawa suna faruwa irin waɗannan. Kuma balle Amerika ba ƙasashe da suke kusa London a ciki suna da yawa, wannan ba ƙaramin kashin ka ba ne za ki iya yi. Amma abinda ya fara yi don ma abu ne tun daga shekaran yi ake cewa ta faɗa wa mutanen ƙasar da su yi taka tsantsan su ma kansu kar ma su je wasu wurare wanda zai riƙa da su a wanda za a samu tashin hankali. Wannan ɗin akwai kamar ƙasa London a ciki, amma kuma ƙasashe da suke na handa ake zama yanzu ana cewa duk abin da ya faru a wannan ƙasa yana iya shafan wancan ƙasa, to za a ga cewa babu laifi idan suka faɗi wannan.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ku yarda da ƴan uwa banda kushi ko zagin wani, masifa babu kyautun da an yi a baya.
A gaishe da Umar Faruk Musa. Har ila yau dai game da tashin hankalin da ya faru a Zaria, tsohon shugaban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Farfesa Ango Abdullahi, shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan lamarin a wata hira da nayi da shi.
Alhamdulillahi wa inna ilaihi raji'un. A wurina wannan abu da ya faru sai mu ce musiba ne ta same mu na. Sai saki ka jina an bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan labaru ba su da daɗin ji ba don kowa ba saboda rayuka wanda aka rasa. Ni har yanzu ba wani wanda zai iya gaya miki tabbatattun yawan rayuka wanda aka rasa.
To Farfesa, yanzu a wannan al'amarin da ya faru na Zaria, ta ya kake gani gwamnati ya kamata ta shigo ciki ko in ce ma a koma bisa ga dokar ƙasa? Ta ya kamata abin loma wannan lamarin?
Ai, wannan abin da za a yi na faɗakar da mutane ne, kuma inda aka yi wannan ba a kan tsari ba.
Na'am.
Abin ɗan dokokin da aka saba bi na hukunta wanda za su tsare hanya su wannan mutane amfani da shi. Amma ba a duro a mayar da shi ta fulkan yaƙi ba. Mataki na farko shi ne a nuna cewa masu tsaron ƙasar nan su masu bin dokar ƙasa ne. Saboda haka wannan abu da ya faru dole a bincika shi ta hanyar da mutane za su gamsu.
Dangane da wannan abin da ya faru, ta ya kake gani jami'an tsaro za su ɗauki mataki ko kuma wani hanyoyi ne za su bi don kauce ma aukuwar irin wannan lamarin?
Babban hanyar da za su bi na kauce ma wannan lamarin su san su ma 'yan ƙasa ne. Yadda dokar ƙasa ta shafe mu wanda mu ba mu ɗauke da makami, haka dokar ƙasa ta shafe su da suke ɗauke da makami. Makamin da aka ce su riƙe, ba an ce su riƙe shi saboda kashe mu ba ne mu wanda ba mu da shi. An ce ne su aiki da shi domin su tsare lafiyar mu kuma su tsare lafiyar ƙasa. Abin da ya bambanta mu da su kenan kawai da aka ce su su ɗauki makami mu kar mu ɗauka.
Farfesa Ango Abdullahi kenan, tsohon shugaban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani ya kamata jami'an tsaro su shawo kan irin abin da ya faru a Zaria ta hanyar lalama. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, madalla, mun samu kira na farko daga Nasarawa. Salamu alaikum, waye akan layi?
Salamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Maryam Dauda, barka da aiki.
To, Malam Shafale, kadeji batun da muka tattauna a kai, me za ka ce game da wannan lamari?
To, gaskiya Malama Maryam, a gaskiya fi sabili. Wato, in shugabannin ƙasar nan ko kuma security in ƙasar nan suna da laifi, mu ma fa talakawa fa muna da laifi. Don kam a gaskiya ni kaina na tafi Zaria tsakanin Kaduna da Zaria, na ga irin waɗannan mutane, irin wannan abubuwa da suke irin nasu al'ada, irin nasu. Don in ba mutum ya kai hankali nisa ba, dole ne a musukuna maka kuma dole ne ranka ya baci to amma wato shugabanni ko security na kasa namu Najeriya ya kamata ne su sassauta dan a samu hanyar mata
to madalla mallan Shafala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja
hello
assalamu alaikum da wa muke magana daga Neja
wa alaikum salam mallama kina magana da Yusuf Tankwani daga jihar Neja ina kiran ku ne daga nan cikin karamar hukuma Kanji
to mallan Yunusa ya kake gani ya kamata a ce jami'an tsaro sun shawo kan irin abin da ya faru a Zaria nan gaba da dai ba ma a fata nan gaban abin ya faru
haka ne mallama gaskiya akwai gyara ga jami'an tsaron mu kwarai da gaske a gaskiya wannan matakin da suka dauka na nuna karfi ga wannan al'amari gaskiya sun tafka kuskure sosai kuwa amma bangaren su ma waɗannan yaran mallam bai kamata a ce irin wannan babban sojoji ya biyo hanya kuma ya zo ya nemi gafara gare su domin su dan jaye wannan shinge da suka yi domin su wuce inda za su hina amma sai suka nuna turjiya ba za su jaye ba to kaga duka
to mallam Yunusa mun gode da ra'ayin da ka bayyana mana yanzu kuma bari mu je garin Gashuwa
hello
da wa muke magana daga Gashuwa
kina magana ne da Manzo mai kawa Gashuwa
da wa muke magana
Manzo mai kawa Gashuwa
afto mallam mai kanwa me zaka ce game da batun yau
a hakikanin gaskiya kuma an tsaro abun da kar ba ka sani ba kule dan kuma ta yi a ce sun kwantar da su ba ko mai kasan shi su suke hada ta ta abuwa mun da ta shi saboda mulki da iko a hannun su duk kuma da kariya
na yi wannan salwar abu amma kuma ya kalan su
abun kwanya ne na ina jan ka muna fatan shugaban kasa a mutum da ne a tashi wanda muka san da adalci ya kamata ya shigo ciki ya ne fankar da hankalin talakawa don gaba da faruwa ilimin da abu nan gaba kuma ya bayanin da zai sa kan cewa na shi kuma ya fahimci kan cewa ya yi a wanda ya kacci da kuma a kowane da ba ya ba ku tsayin shi mai shugaban kwarewa
to mallam Manjo mai kanwa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Taraba
mai magana shine Sadiq Baba daga Ardo Kola local government Taraba state
to mallam Sadiq mi cece gudunmuwarka a wannan batun namu na yau
gaskiya abin da ya faru a Maduga ya faru a Kaduna gaskiya abin takaici ne amma idan an duba sojoji abin da suka yi kashe rayukan da suka yi na bai daidai ba amma waɗannan masu ma suna da laifi laifin su shine idan sun yi haka ko shugaban kasa ma za su iya su tare shi domin chief of army staff ba karamin mutum ba ne ya kamata su dan janye sun je su bar su su wuce amma inda suka yi na gaskiya ba su yi daidai ba amma rayukan da aka ce na an rage mana population a Najeriya ne mun guji daɗin sa ba
to Allah ya kyauta mallam Sadiq mun gode da ra'ayin da ka bayyana mana yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Assalamu alaikum na Plateau ko kana ji na?
Wa alaikum assalam ina jin ki Maryam Dauda.
To da wa muke magana daga Plateau?
Ina magana da Idris mai sayar da fulawa a bakin tashin Idiya ban shanda.
Mallam Idris kana lafiya me zaka ce game da batun yau?
Alhamdulillah. Wato wannan matsala da yake tasowa gaskiya abin a duba ne wannan abin ba daɗi amma kuma gaskiya ta safa an ba tsaro ba za a zauna lafiya ba su wayannan bayan Allah da wannan shugaba ya zo wucewa ai shi ne wanda ko ta wani abu ya same su shi zai sa yaran su tsare su to amma kin ga maimakon su dan janye wannan shingen ya wuce ya je kaddamar da abin da yake faruwa a kasa na tsaron kasa suka ci to me suke so a musu ya ba su hakuri ya ce shi ne bawa ne suka ci hakuri suka hau jifan shi
to mallam Idris mai Blawas mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Lokoja
na'am bangiwa hello
da wani malami muke magana daga Lokoja amma da Allah ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji kai ma ka ji mu
Hello
ka dan rage sautin rediyon ka Kaɗan rage sautin rediyon ka. Malami na Lakwaja, ko kana jin mu? To, ga dukkan alamu layin shi ma ya goce daga Lakwaja, amma yanzu kuma mun samu kira daga Suleja. To, Malam Umar, me za ka ce da wannan game da wannan batun?
Abin da nake gani, wannan abu da ya faru ya kamata mu lura. Sojoji sun kuskure babba, amma su kuma waɗannan mutane su duba me suka yi wa Allah har wannan abin ya kai ga wannan matakin. Su yi bincike, su yi nazari, su duba rayuwarsu, ina suka yi kuskure, ina za su gyara. Domin wata kila sun taɓo Allah ne, sai sa tariyar da Allah yake ba su ya janye. Su kokari su duba, tabbatar da cewa da da suke tafiya akan hanya ta ƙwarai ba a samu wannan abin ba. Amma wannan abin da ya zo daga baya, su yi nazari da akan ne.
To, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Nijar. Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Nijar? To, me za ka ce game da batun da muke tattaunawa a kai yau?
Gaskiya ta wanda ya bincike ne, ya kuma tabbatar da gaskiya.
Na'am. To, malami na Nijar, dai mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka, amma kuma sai layin ka ya goce, kuma anan za mu dakata da karɓar wayoyin mu, sai kuma goban Allah kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batun da za mu gabatar muku da shi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu nan yana cewa ƙarfe 3:51 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ministan wasanni Dr. Mustapha Ahmed ya kare gwamnati akan shawarar da ta yanke na rage kasafin kuɗi da aka ware wa hukumarsa ta wasanni. Kimanin kashi 42 ne aka rage akan kasafin kuɗin wasan. Wannan ne karo na kuɗu da aka rage wa hukumar kuɗi, wanda hakan da ya tada hankalin masu sha'awar wasanni a cikin ƙasar. Kazalika, masu ruwa da tsaki a fannin ci gaban wasanni suna kokawa akan yadda wasanni ke taɓarɓarewa a cikin ƙasar. A nasa ɓangare kuwa, ministan wasanni Dr. Mustapha Ahmed ya ce wannan ba sabon abu ba ne, hakan na faruwa a faɗin duniya. Don haka masu harkokin wasanni su fahimci wannan al'amarin. Kungiyar Ashanti Gold da ta ɗauki kambin Premier League ɗin Ghana a kakar wasa da ta gabata, tana nan tana shirye-shirye gadan-gadan don shiga wasannin cin kofin zakarun Afirka ta CAF Champions League. Ashanti Gold na kamfanin haƙa zinari da ke garin Obuasi za ta fafata ne da kungiyar MO Baija na ƙasar Algeria, wacce ita kuma ta lashe kambin League ɗin Algeria ɗin a cikin watan Fabrairu mai zuwa. Shugaban kungiyar Ashanti Gold Kuju-Kuju da wasu masu sha'awar wasa sun nuna rashin jin daɗinsu ga irin shirye-shiryen da Ashanti Gold take yi, wanda akwai buƙatar ta ƙara himma kaɗa bajiya ta ƙasar Algeria ta bata kunya. Kungiyar Accra Hearts of Oak ta sayi 'yan wasa guda 9 wanda za su mata wasa a kakar wasa mai zuwa. Hearts of Oak dai ta sha sukan lamiri daga magoya bayanta akan irin yadda take sake 'yan wasanta suna zuwa wasu ƙungiyoyi a cikin wannan lokaci. A yayin da babban kishiyarta a Asante Kotoko take saya 'yan wasa wanda yawansu ya kai 10, tun dai Accra Hearts of Oak ta fara shirye-shirye na fara kakar wasa ta gaba, kuma ta je ƙasar Libya don shiga wani wasan zumunci. Hearts of Oak ta tsallake rijiya da baya ne a kakar wasa da ta gabata, inda ta gama Premier League ɗin Ghana tana da baki 40, ta zama na 13 a cikin ƙungiyoyin Premier League ɗin Ghana 16. Shugabanni a kungiyar Chelsea suna nan suna tattaunawa akan makomar coach ɗin kungiyar Jose Mourinho. Mai kungiyar Roman Abramovich ya gana da wasu mambobin kwamitin zartarwa na Chelsea bayan da ta sha kashi a wasanni 9 a cikin 16. Maki ɗaya ne ya bambanta tsakanin Chelsea da kungiyoyin da za su iya fita cikin gasar. har yau dai ba iya ganewa ba ko yalla Mourinho zai ci gaba da horar da ƴan wasan Chelsea ko a'a za a sallame shi.
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta kasance mai ci gaba da goyon bayan wanzar da kudurinta cikin lalama dangane da rigingimu akan yankunan teku da ke kudancin kasar China. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake nanata wannan sakon a wani taro da aka gudanar a kwana-kwanan nan a kudu maso gabashin Asia, inda ya yi kira da a dakatar da ci gaba da gine-gine da ake ci gaba da yi a tsibiran da ake takaddama a kansu da mayar da hankali akan warware matsalolin. Shugaban ya ce an yarda cewar za a dauki kwararren matakai domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula wanda suka hada da alƙawuran dakatar da ci gaba da cacar baki da dora sababbin gine-gine da jibge dakarun tsaro a yankunan da ake takaddama a kai na kudancin tekun ƙasar China. Ƙasar China da Vietnam da Philippines da Malaysia da Brunei da ƙasar Taiwan ne ke ikirarin mulkar wasu wurare a wannan tsibiran da ke kudancin tekun China. Tun shekarar 2014 ƙasar China ke ikirarin mulkar wasu tsibiran da ƙasar Philippines da wasu ƙasashe da dama suke faɗin cewa mulkar su ce. Kwanan nan ƙasar Philippines ta kawo hujojin sa'insar da take da ƙasar China a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na duniya game da yankin tekun a birnin Hague. A yayin da Amurka bata yi ikirarin mulkar wani wuri a wata ƙasa ba, tana mai kira da cewa dukkan ikirarin wani wuri da wata ƙasa za ta yi ya kasance yana da tushe daga dokokin ƙasa da ƙasa, kuma a warware matsalolin ta hanyar diplomasiyya. Shi yasa a cewar shugaba Barack Obama, shi yasa Amurka ke goyon bayan shawarar da ƙasar Philippines ta yanke ta neman sulhu a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin dokar iyakokin tekunan domin warware matsalar a dokance. Kudancin tekun China na da ɗimbin albarkatu waɗanda suka haɗa da mahimman wuraren kamun kifi da hanyoyin jiragen ruwa da ke ɗaukar manya-manyan kayayyakin kasuwanci da ake kaiwa ƙasashen duniya da dama. Amurka na kira ga dukkan ƙasashen duniya da su ci gaba da kiyaye dokokin iyaka da na sararin sama da kuma kasancewa masu ci gaba da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan shine shafin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban ƴan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin ƙasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da ƙoƙarin kawo ƙarshen zubar da jini da aka kwashe shekaru uku ana yi. Nurdin Adam wanda ya kwace mulki daga shugaba François Bozize a shekara ta 2013 ya ce an fitar da Jamhuriyar Lagos a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin daga garin Kaga Bandoro. Shugabannin ƴan adawa a tsakiyar Ethiopia sun bayyana cewa jami'an tsaro sun kashe mutane sama da 40 a ƴan kwanakin nan da ake ta zanga-zangar adawa da tsarin da gwamnati ta fito da shi a ƙasar. Masu zanga-zangar sun fara boran ne a farkon watan nan don nuna ƙin amincewa da tsarin faɗaɗa birnin Addis Ababa da gwamnatin ƙasar ta sanar. Shirin da masu sharhi akan al'amura suke ganin za su bayyana shi a matsayin zai farraka manoma ƙanana na garin musamman ƴan kabilar yankin Oromia. Jami'an Turkiya sun ce wasu sojojin kasar sun jikkata a wani sakamakon harin da aka kai a arewacin Iraki akan sansanin horar da sojan Iraki da Turkiya take yi don yaki da ƴan kungiyar ISIS.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.